To jama'a barkanku da wani kuma barkanku da zuwa ga shirin sashen sanarwa na Amurka a wannan lasari kan mitoci 16-21-25 a jihurin Niger kuma ana kama mu a tashar mu ta biyu Africa dake can Yamai akan mita 102.5 a zangon FM kuma a gidajen radio masu zaman kansu irin su amfani da Fara'a da Noma da Sarauniya da Dalol da Niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a biyu.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a ta da fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan birnin Washington DC Aliyu Mustafa Sakutu ne tare da Muhammad Lalo muke farin ciki da kuka caci bur tashar ta mu a yanzu ga kuma Muhammad din zai share mana fage da kanan labaran mu.
To Aliyu, Sarki Salman na Saudiya ya kara wa ɗansa Muhammad bin Salman mai shekaru 31 girma zuwa makamin yarima. Hukumomi a Belgium sun ce mutumin da aka kashe a ranar Talata da ta gabata dan asalin kasar Morocco ne. Sannan a yau Laraba sarauniyar Birtaniya Elizabeth ta biyu ta gabatar da wani jawabi na sharar fage a gaban majalisar dokokin kasar, inda ta zayyana manufofin gwamnatin Prime Minister Theresa May.
To kanin kenan, bayan kun gama jin labaran baki ɗayan su, muna da rahotanni da za su hada da wanda muka samu daga jamhuriyar Niger mai cewa
rundunar tsaro ta ƴan sanda da ke garin birnin Kwani a jamhuriyar Niger ta yi wani wagegen kamun kwaya da aka tsallako da ita daga tarayyar Najeriya.
To a can Najeriya kuma zamu leka garin Gembu na jihar Taraba, mu ji abin da shugabanni suke faɗa dangane da mummunan tashin hankalin da aka yi a yankin da ya ci rayuka.
Yan sanda sun zo yanzu komai da komai rikicin sun kwantar da rikicin. To saboda haka ina kiran kan mutane na mamila cewa don Allah a kwantar da rai, abin da ya faru ya riga ya faru.
To yau Laraba ce, saboda haka rana ce da zamu kawo muku shirin hima, ko bayan su kuma muna da ra'ayoyi ga kuma nasiha watan Ramadan duka bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sarki Salman na Saudiya ya kara wa ɗansa Muhammad bin Salman mai shekaru 31 girma zuwa makamin yarima, wanda aka yi saka shi a matsayin wanda zai gaje shi, yayin kuma da shi ɗansa nasa ke rike da makamin ministan tsaron ƙasar da kuma jan ragamar wani shirin yiwa tattalin arzikin ƙasar garin Bawul. A yau Laraba aka sanar da wannan sauyi a ƙarƙashin wata doka wacce kamfanin dillancin labarai mallakar ƙasar na SPA ya sanar.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية، وهي إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز من ولاية العهد.
Gabanin baiwa dan nasa wannan makami, dokar ta nuna cewa Sarki Salman ya sauke Muhammad bin Nayef, wanda shi ya kamata ya gaje shi daga makaminsa, sannan ya kuma sauke shi daga makamin ministan cikin gida da yake rike da shi. Shi dai Sarki Salman kawo ne ga Muhammad bin Nayef da ya sauke. Har ila yau dan nasa, wato Muhammad bin Salman, wanda a da shi ne mataimakin yariman kasar, zai kuma rike makamin mataimakin Prime Minister Saudiya. Wannan sauye-sauye ya biyo bayan amincewa da majalisar iyalan masarautar ta yi, inda 31 daga cikin mambobin majalisar suka amince da sauyin. Hukumomi a Belgium sun ce mutumin da aka kashe a ranar Talata ta gabata yayin wani harin ta'addanci da bai yi nasara ba a tashar jirgin ƙasa da ke birnin Brussels. Wani ɗan asalin ƙasar Morocco ne mai shekaru 36, wanda ba a taɓa samunsa da wani aikin ta'addanci ba, yayin da yake yi wa manema labarai jawabi. Kakakin ofishin gwamnatin tarayya da ke shigar da ƙara, Eric Van der Sift, ya bayyana cewa sunan mutumin da harufin farkon sunayensa ne kawai, wato a matsayin OZ. Ya kuma ƙara da cewa an bincike gidan mutumin a daren jiya. Shi dai wannan harin da aka kai, wato aka dakile, an yi yunkurin kai shi ne a tashar jirgin ƙasa da ke tsakiyar birnin Brussels, inda maharin ya tinkari wani taron fasinjoji ya yi kuwa, ya kuma ɗana wani ɗan ƙaramin abin fashewa a cikin akwatinsa. Daga nan kuma, a cewar jami'an tsaro, mutumin ya zura da gudu ya sauka ƙasa, ya kan wani ma'aikacin tashar jirgin, inda a nan akwatin ya fashe. Sai dai bayanai sun nuna cewa babu wanda ya ji rauni daga harin, wanda ya auku da misalin ƙarfe 9:30, wato 9 na dare. A yau Laraba, sarauniyar Birtaniya Elizabeth ta biyu ta gabatar da wani jawabi na sharar fage a gaban majalisar dokokin ƙasar, inda ta zayyana manufofin gwamnatin Prime Minister Theresa May. Daga cikin abubuwan da jawabin nata ya kunsa har da batun shirin ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai, shirin da ya samo asali bayan kudura da bugaddama da aka kada a bara. A mako mai zuwa ne ake sa ran mambobin majalisar za su kada kuri'a kan amincewa da batutuwan da sarauniyar ta gabatar, ko kuma akasin hakan. Yayin jawabin nata, sarauniyar ta ce Birtaniya, wato burin Birtaniya shine ta zamanto ta gamsu da matsayin da za ta ɗauka a shirin ficewa daga tarayyar. sannan a samar ma kasar makokkiawar wato makoma bayan ta fice daga kungiyar ta EU. Shirin ficewa daga tarayyar wanda ake wa lakabi da Brexit a turance na buƙatar Burtaniya ta shata wasu tsare-tsare kan batutuwan da suka shafi shige da ficen baki da takunkumin ƙasa da ƙasa da kare makaman nukiliya da kuma fannin noma a cewar sarauniyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matasan ƴan mata musulmi sun bi sahun masu kare haƙoƙin mata a nan Washington DC domin nuna juyayi kan kisan wata matashiya musulma a shekaru 17 da aka yi a yankin Stalin da ke jihar Virginia a ƙarshen makon da ya gabata. A lokacin wani taro da aka shirya domin mutuwar matashiyar wanda ya tattaro mutane daga ɓangarori daban-daban, malata taron sun saurari addu'o'i da waƙe da kuma jawabin karrama na Barhasinin daga limamai waɗanda suka yi Allah wali da kisan da har-haren da ake kaiwa mata da musulmi da kuma baƙaƙen fata 'yan asalin Amurka. Hukumomi sun ce Hasanin ta rasu ne bayan da ta samu mummunan rauni daga bugun da Darwin Martinez Torres mai shekaru 22 ya mata da kulkin wasan baseball a lokacin da ya kai musu hari tare da ƙawayenta. Lamarin ya faru ne bayan da Hasanin da ƙawayenta suka fito daga wani masallaci da ke yankin Stalin domin neman abincin da za su yi sahur. Kisan da aka yi wa matashiyar ya harzuka jama'a da dama a nan Amurka, lamarin da ya sa mutane suka shiga shafukan sada zumunta suna kiran da a gudanar da bincike. A yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya cika baki kan nasarar da jam'iyyarsa ta Republican ta samu a zaben mai gurbin ɗan majalisa da aka yi a jihar Georgia da ke kudancin Amurka. Zaben da aka kwatanta shi a matsayin wanda aka fi kashe kuɗi a tarihin zaben majalisar wakilai a Amurka. A shafinsa na Twitter, shugaban Trump ya rubuta cewa, "To an kammala wannan zabe na musamman. Kuma waɗanda suke so su farfaɗo da martabar Amurka sun samu maki biyar, sannan duk kafofin yaɗa labaran ƙarya da duk kuɗin da aka kashe sun samu sifili." A baya sau huɗu dai jam'iyyar Republican suna lashe zaben inda 'yan Democrat suka samu kujera ɗetal. Karen Handel, wacce tsohuwar jami'a ce a gwamnatin ta Georgia, ita ta lashe zaben da aka yi jiya Talata a yankin na masu hannu da shuni kuma na 'yan boko da ke wajen birnin Atlanta, inda ta doke abokin hamayyarta na Democrat John Ossoff. A can jihar South Carolina ma wani ɗan Republican mai suna Ralph Norman ya lashe zaben majalisar. Dukkanin zaben biyu na mai gurba wato guraben da 'yan Republican suka bari ne bayan da shugaban Trump ya bayyana shirinsa na ba su mukamai a gwamnatinsa. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar Rasha ya rubuta cewa wani jirgin saman NATO ya kusanci wani ƙaramin jirgin saman Rasha da ke ɗauke da ministan tsaron ƙasar Sergei Shoigu a yau Laraba yayin da yake shawagi a daidai tekun Baltic. Amma kuma da ƙarshe aka mai rakiya ya fice daga yankin. Rahotanni sun ce jirgin na NATO ya kusanci jirgin da ministan ke ciki ne yayin da yake tafiya a yankin ruwan da ba mallakar kowa ba ne. Daga baya kuma wani jirgin Rasha ya shiga tsakanin jiragen ministan da na NATO, ya yi barazana inda ya jujjuya jikinsa domin ya nuna cewa yana ɗauke da makamai. Bayan haka sai jirgin NATO ya fice daga yankin yayin da shi kuma jirgin Rasha ya samu daidaito. Ita wato rundunar tsaro ta NATO ta ce abin da jirgin yakin ta yayi abu ne da ta saba yi a matsayin mataki na tabbatar da tsaro. Wani babban jami'ar rundunar tsaro ta NATO ya faɗa wa muryar Amurka cewa a 'yan kwanakin nan ana samun yawaitar shawagin jiragen Rasha a yankin na tekun Baltic, kuma ba a wato ba sabon abu bane NATO ta ɗauki matakin bibiyar duk wani jirgi da ya ratsa ta wannan yanki.
To labaran duniya sun zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu sai rahotannin kuma za mu share fage ne da rahoton Haruna Maman Bako daga birnin Kwani a can Niger, inda ya ce hukumomi sun kama wasu miyagun ƙwayoyi daga makwabciyar ƙasa Najeriya.
Rundunar tsaro ta 'yan sanda da ke garin birnin Kwani a jamhuriyar Nijar ta yi wani wagegen kamun kwaya da aka tsallako da ita daga tarayyar Najeriya, wadda ta kai ɗan kwaya 150 na tramadol mai sawar hajijiya tare da fitar da mutum daga cikin hayyacinsa. Malam Hamisu Shuda shi ne kwamishinan 'yan sanda na garin birnin Kwani, ya yi mana ƙarin bayani game da wannan kamen.
Mun kama kwaya 150 ta tramadol, wanda gaskiya taramul. To wannan kamun al'umma ta kama sosai. To na tabbatar da wannan karhi da al'umma ta kama saboda ya kullum kiran da muke musu ne da muka kwatanta musu kullum da illolin da kwaya take da me shi sai da kwaye leke. Sun gane.
Kasancewar garin na birnin Kwanni iyaka da tarayyar Najeriya kuma tsakiyar jamhuriyar Nijar masu safar kwayar kan jaraba sa'ar su ta hanyar shigowa a cikin garin a mafi yawancin lokaci domin neman tsallakawa zuwa arewacin kasar da kwayar tare da neman ketarawa da ita zuwa kasashen Turai bayan gwamnan jihar Tawa Malam Musa Abdurrahman ya je a garin na birnin Kwanni domin gani da idanu musamman ganin cewa kwayar tana da dimbin yawa da jami'an tsaron suka kama Malam Abdu Alhaji Mamidu magatakardan ofishin gundumar birnin Kwanni yayi mana karin bayani game da irin jinjinawar da suke wa jami'an tsaro a matsayin su na hukumomi game da irin wannan jan kokarin da suke nunawa
wanga kamu da sun kai na shekaran jiya ba shi bane na fara bisa kamun da kwaya da sauran ayyuka sai abin da ya ci gaba duka force be defense aid security muna jinjina musu bisa ga aikin da suka yi na yau da kullum kuma su ci gaba da yin aiki paske nan Kwanni kamar magangama ce duk inda za a tahowa a huce nan ne ake tuwa da kwayan nan a huce da ita
kasancewar safara da shaye-shayen miyagun kwayoyi na ɗaya daga cikin ababen da ke tunzura jama'a musamman matasa zuwa miyagun ayyuka shi yasa ni tambayi commissioner ɗan sandar na birnin Kwanni dake iyaka kilomita 5 da tarayyar Najeriya cewa da Malam Hamisu Shuda irin jan hankalin da suke wa masu ire-iren waɗannan miyagun sana'o'in safara ko kuma shan miyagun kwayuka
lebe babban hankali za mu su ɗaye ne kurum su fasa saboda ya gani dai a dade ana yi sai gaskiya kuma duk aikin da kai shine kake biya daga nan duniya har lahira jan hankali da nake musu su gane da cewa wannan abin da suke cutawa kansu suke kuma cuta al'umma suke
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a sha kwaya
to a gaishe ka Haruna yawa bangaren jin ra'ayoyinku na wayar tarho na shirin mu na dare da karfe 9:30 daren yau kenan magana shaye-shayen nan da kwayoyi masu samaye muke so ku kira ku gaya mana ra'ayinku akan ta tumma ba maganar hanyoyin da ya kamata a bi a kayyade sayan abubuwan ba wanda kamar yadda muka sani sau da yawa suna da saukin samu a kasuwanni saboda ka sai kimsa a kira mu a bayyana mana wannan ra'ayin yanzu bari mu je can Najeriya inda shugabannin jama'a a garin Gembu na jihar Taraba suke ci gaba da kokarin kwantar da hankalin jama'a bayan mummunan tashin hankalin da ya faru a can.
Kira ga al'umman Hausa Fulani, al'umman Mambila da al'umman Kaka da saje makaman su koma gida a zauna lafiya duk wanda aka samu da hannu wajen tada zaune tsaye ko kalamai masu tsotsarai zai fuskanci fushin hukuma yanzu haka gwamnati ta dau matakai na maido da zaman lafiya Dr. Shehu Audu Bajo na biyu sarkin Mambila ke kira biyo bayan tashe-tashen hankula tsakanin al'umar Mambila da Fulani da ya sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyin jama'a kwanaki 5 da suka gabata shi ma shugaban kungiyar Hausa Fulani mazauna yankin na Gembu Haruna Bakari Tanja shawara ya bayar na a zauna lafiya tsakanin al'ummomin da suke ƴan uwan juna da kuma kai zuciya nesa su ma wakilan al'ummomin da ke fada da juna sun tabbatar da hankula sun kwanta kuma jama'a da suka kauracewa muhallansu sakamakon rikicin sun koma gidajensu yayin da harkoki na yau da kullum ke gudana da farko ga wakilin al'umar Mambila Alhaji Umaru Zubairu
ina kiran kan mutane na Mambiloni a kasan nan dan rikicin da ya faru tsakanin Mambila da Fulani nan yanzu rikicin ya kwanta jami'an tsaro sun zo ƴan sanda sun zo yanzu komai da komai rikicin sun kwanta da rikicin to saboda haka ina kiran kan mutane na Mambila cewa to Allah a kwanta da rai abinda ya faru ya riga ya faru Allah ne ya kaddari wannan abin ya faru kowa ya koma aikin sa a daina tabbatar kayan mutane muna bariya duk wanda ya dauki kayan wani ko dabba ya mayar
matsayina wakilin na Fulani a Mambila ina kira ga mutane na gaba daya ku kwantar da hankulan Allah ne kawo irin wannan fitina, saboda haka tun da mu yawanci mu musulmai mu karbi wannan abu hannu gudu don kaddara ne daga Allah. Allah dai ya ba ku hakuri, a yi kokari, a jauna da kowa lafiya, a rungumi juna. Dama a nan mun sani da mu da makwabtanmu mambiloli da sauran manoma duk na zaman lafiya, yanzu dai shedan ne kawai ya shiga tsakaninmu.
Harkokin kasuwanci a Gembu da yake matsayin cibiyar hada-hada, kasancewarsa gari mafi girma da ke farfajiyar iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru, al'amura sun daidaita kamar yadda waɗannan bayan Allah suka shaida.
Sunana Muhammad Hassan. Abubuwan da sun fara labawa yanzu an koma ana yau da kullum, yanzu ma da nake nan cikin kasuwa ne, ko ana sayar da sayarwa. Abun da nake roƙo Allah ya sa karirin abun nan ya sake faru.
Na tuntubi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Taraba ASP David Misal kan halin tsaro a yankin na Gembu.
Ko matsaloli wani lokaci yakan faru ne ta gefe-gefe, inda za ka ji cewa a'a an kai are a wuri kaza, wanda kuma duk idan mutane da nan labari da jami'an tsaronmu sai an zare su sai wannan wurin domin kare rayuka da kuma dukiyoyi.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.
Kuwa ga shaka Sanusi, kuna jin rahotannin suna zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu misalin karfe 11:16 na safi a nan Washington DC, ga wannan matashiya.
Akwai matar da muka je biya, wallahi da dan kudin wata biyu ne zamu biya ta 10,000 kenan, a ƙauye da za ta taho ta zo da mijinta da 'ya'yanta biyu. Ta zo kuma da wani wai shi ne yake da ɗan ilimi a ƙauye. Tunda take bata taba ganin 10,000 ba, haka tace mana. Ta zo da gana mazgu, wallahi ba ƙarya nake ba, take dan bata san iyakacin kuɗin da za a bata ba, kada kuɗin ya mata yawa ta rasa yanda za su dauka. Da aka bata 10,000 nan ta mika min jinki kirga mu, shi kuma ya mika ƴaƴan shi, duk kowa ya kasa kirga ba su san kan kuɗi ba. Sai shi mutumin da suka zo da shi, shi mai dan ilimin, shi ya musu bayanin kuɗin ma, yanda ya musu bayani akan ga abin da kuɗin nan zai iya muku ne, ba ga kuɗi 10,000 ba, za ku iya kaza da kaza da kaza da kuɗin nan. Akan haka ya musu bayanin 10,000 ɗin. To akwai wanda ya fita talauci haka?
To wannan ɗanɗano ne na shirin Sai Bango Ya Tsage da za mu kawo muku gobe a daidai wannan lokaci. Yanzu ga shirin mu na
Imma Ba Ta Garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma Ba Ta Garago. Shirin da muke tattaunawa da bakonmu Bashir Lawali, dan asalin jamhuriyar Niger amma mazaunin jihar Pennsylvania a nan Amurka. A cikin shirin da ya gabata mun tsaya inda bakon namu zai baiwa mai neman zuwa nan Amurka shawara yau a nan zamu dora.
Gaskiya shawara da zan bashi, zan bashi shawara ta ɗaya ga abin da yake gida ya karfafa shi. In Allah ya bashi iko ya zo nan ne, to Allah ya kawo shi nan ne, amma gida kamin kake zuwa, kamin kake zuwa nan ne, ka yi respecting ɗan abin da ke gare ka gida. Saboda sau da yawa gida kamar muna da renuwa ne, abin da kake yi baka girmama shi. Tunda zuwa America abu ne gaskiya mai challenge, abu ne da yake buƙatar nazari sosai. Saboda mutane da dama suna da abin yi gida, amma in suka zo nan ne kuma abin ba haka nan ne ba. Saboda nan ne kamar yadda kuka tsara wanga shiri na Himma Ba Ta Garago, to garin America ba garin rago ne ba.
Saboda ka wanda zai zo in dai rago ne, to ya zauna gida ya huta abin shi.
Gaskiya wanda zai zo America, magana gaskiya za na gaya maka, mutumin da in dai mutum rago ne America, in ya zo ba zai kai labari ba, tana yiwuwa kila shi da gida sai dai in ya ji labari.
Me yasa ka ce ba na rago ba ne America, ba na rago ba ne?
Saboda ka san gida muna da wata alfarma da Allah ya mana zukatanmu mutanen gida. Mutane suna da tausayi, wani yana iya baka gida ka zauna a gida, ko ya baka ruwan sha, ko ya akwai hanyoyi da dama wanda zaka samu sauki a rayuwarka. Mutane kana iya zuwa gidan wani tonton dina, wani uncle dina, ka zo ka zauna, ya dauki abinci, yayi abinci ya dauka ya baka. America ba haka nan ne ba.
Kowa ta kan shi yake kenan.
Duk in ka ga ka sha ruwa daga cikin jikinka suka sha, sai suka hita a cikin ƙasar America, babu abin da zaka yi haka nan, ka ce kawai haka ne zo maka.
Saboda rayuwa nan ba sauki ba ne,
kamar rayuwa nan ne ba sauki ne ba, amma in dai kana motsawa, to za ka sake abubuwa da yawa kuma.
To amma duk da wannan kalubale me ya burge ka ci gaba da zamanin to da ka zo ka gane haka na?
Abinda shine kamar yadda na kwatanta maka abinda na karanta nan ne ya. Tunda ni na dai kaga ina da inci in zauna America kuma ko da nazo America da inci nazo America. Kenan ka gani duk inda ya kamata in shiga kamar inda zan yi ilimi mai zurfi a America zan iya sake abubuwa da dama wanda gida ba za ni iya yi ba.
Kamar me misali?
Kamar misali ta bangaren aikin da nake yi. Yanzu yan a gida ne ko kamin ai kamar yadda nace maka gida ina da abokai wanda suke koyan mota suke biyan mota amma irin yadda suka gaya mini irin wahalar da suke yi sai ka shiga wani kaskanci ni kuma sai ka shiga wani kaskanci kamar a ce maka sai ka wanke kayan mutum sai ka yi mushi dahuwa sai ka yi mushi wane ne ni ko mutum ne da yake son ya respect din kanshi ka ji abin da sa nake ganin zama na America ya haina gida saboda ina gida ban samu irin wanga aikin ba da ina gida amma nan ne kuma da nazo nan ne ba haka ne yazo mun ba sai da na tashi na same shi
kada kan kai ta bin shi kana neman shi
ni da kaina ne ta bin shi ina samun shi
to ya kaga su Amerikawa da ku ko kuma mu ɗan cirani ya kaga mu'amala tsakani
to a wannan mu'amala ni bazan iya bata maka ƙasa Amerikawa ba saboda ni abinnan abinda na gani a gida ma kamar a cikin abinda nake ni a Afrika ma ko a Niger ko kuma a Nigeria kana ganin wasu ni gaskiya mutum ne mai inci alhamdulillah ka gane amma kana ganin wasu suna gwada maka da ke sun hika su gwada maka ko su suna da sarauta ko kuma suna da kuɗi ko kuma suna da wani abu suna gwada maka bambanci akan haka nan
a gida kenan ko anan
a gida kenan idan in a gida na gane shi wannan a America bazan yi mamakin shi ba kaje abin da zan iya gaya ma
to ka gan shi a America
na gani shi a America tabbas
to Malam Bashir Dakata nan a cikin shirinmu na gaba kai muna bayani masu aure yana komo kawo ƙarshen shirin sai a cikin shirinmu na gaba mu dora yanzu amadin bakon namu sai kuma Julie Gresham ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
da da busa shi ta kirga in jifla ni da da busa shi ta kirga in jifla ni raga babu busa shi raga babu busa shi da jin Allah lale
to a gaishe kamar yadda nan zamu bi ka bashi wani sabon shirin Allah kan mu rana wata yau karfe 11:23 na safe a sashen Hausa murya Amurka a Washington DC yau nasihar mu ta watan Ramadan daga kasar Ghana ta fito daga bakin Sheikh Muhammad Redwan
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وبنجي مدوك كنسركي يا سوكد قرآني أدرن دائما تسونا ليلة القدر والنندري ميجرما والنندريني وبنجي يتبتدشي وأجكم وطن رمضان يكي قاسا كيمتك amfani da alkhairin da ke cikin wannan dare wallahi amfani da alkhairi wanda ke cikin wannan dare in mutun ya saya yayi ibada a ciki kaman wannan yayi ibada ne wata 1000 a cikin rayuwarsa malaiku ko za su sauko da malaikan jibril tare da su da izinin ubangiji wanda yake yana tabbatar da kaddara na mutuwa ne na rayuwa ne na arziki ne na haifuwa ne yana tabbatar da shi aminci ne kawai wannan garin Allah ya waye ahal alfijiri tabullo jama'a wannan dare yana cikin kwana 10 ta karshe na watan Ramadan ubangijin Allah ka sa mu dace da shi ka sa mu saya mu yi ibada a ciki Sheikh Muhammad Ridwan Muhammad Kudiba wasa ba limamin Hausawa Tafu Ghana
To ma da mun gode da wannan nasiha daga Sheikh Muhammad Ridwan a kasar Ghana. Yanzu kuma sai ra'ayoyinku na email.
Wasiƙar ta farko ta fito daga shugaban ƙungiyar mu da talaka na jihar Katsina, Comrade Sani Shaga Kofa Kaura Katsina, wanda ya ce muna jajanta al'ummar Borno da Adamawa dangane da fadawar gada da ta faru tsakanin jihohin biyu. Muna fatan gwamnatocin za su maida hankali domin sabunta gadar. Sai kuma sakon Isa Lawan Girgir, dan masanin girgir jihar Yobe Najeriya, wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa ganawar da mukaddashin shugaban kasa Osin Bajo yayi da dattawan Arewa a katacin Murwa. Ba shakka saki bullar cutar shan inna a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, kamar yadda hukumar lafiya ta bayyana, wani babban kuma baya ne ga yunkurin kawo ƙarshen cutar da hukumar kiwon lafiyar kasar ke yi. Fatan mu dai hukumar za ta tashi haikan wajen dakile yaduwar wannan cuta. Sako daga dan kishin kasa na karamar hukumar Dambam, Husaini Abba Dambam jihar Bauchi da Ahmed Salim Mbaju ga jihar Gombe. Sai kuma sakon Buba Mai Gora Gashuwa wanda ke cewa yau ce ranar bada jini ta duniya. Mu shi sa nake shawartar al'umma da su taimaka da bada jinin su ga marasa lafiya idan bukatar hakan ta taso, domin zai taimaka wa rayuwar marasa lafiya da kuma hada zumuncin har abada. Da ƙarshe sai sakon mun tar dan Mu'azu baban Khalifa Jikan Kandi da Ibrahim Dalladi Inkaibo wanda suka ce salamu alaikum VOA Hausa. Gaskiya muna jinjina muku akan yadda kuke ba mu labarin kasafin kudin Najeriya don komo al'umma karkara. Sai dai mu ji labarin an yi kasafin kudin Najeriya ta kafafan yada labaru, kuma ba mu cin moriyar kasafin kudin idan an yi. Allah ya sa na wannan shekarar ba za a yi watsi da mu ba.
To a gaishe ka Ibrahim. To yanzu ga labarin mu a takaice.
Sarki Salman na Saudiya ya kara wa ɗansa Muhammad bin Salman mai shekaru 31 girma zuwa mukamin yarima, wanda hakan ya saka shi a matsayin wanda zai gaje shi. Yayin kuma da shi ɗan nasa ke rike da mukamin ministan tsaron ƙasar da kuma jarragamar wani shirin yiwa tattalin arzikin ƙasar garin Bawul. A yau Laraba aka sanar da wannan sauyi a ƙarƙashin wata doka wacce kamfanin dalancin labarai mallakar ƙasar na SPA ya sanar. Hukumomi a Belgium sun ce mutumin da aka kashe a ranar Talata da ta gabata yayin wani harin ta'addanci da bai nasara ba a tashar jirgin ƙasa da ke birnin Brussels, wani ɗan ƙasar Morocco ne mai shekaru 36 wanda ba a taɓa samunsa da wani aikin ta'addanci ba. Yayin da yake yi wa manema labarai jawabi, kakakin ofishin gwamnatin tarayya da ke shigar da ƙara Eric Van Der Sipt ya bayyana sunan mutumin da harufan farkon sunayensa ne kawai a matsayin Ozi. Ya kuma ƙara da cewa an binciki gidan mutumin a daren jiya. Shi dai wannan harin da aka dakile an yi yunkurin kai shi ne a tashar jirgin ƙasa da ke tsakiyar birnin Brussels, inda maharin ya tunkari wani taron fasinjoji ya yi kuwa ya kuma ɗana wani ɗan ƙaramin abin fashewa a cikin akwatinsa. A yau Laraba, sarauniyar Elizabeth ta biyu a Birtaniya ta gabatar da wani jawabi na sharar fage a gaban majalisar dokokin ƙasar, inda ta bayyana manufofin gwamnatin Prime Minister Theresa May. Daga cikin abubuwan da jawabin nata ya kunsa har da batun shirin ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai.
To a gaishe ka Mahmud Jama'a, abinda ya sauƙaƙe na a wannan lokaci sai mun dawo muku da ƙarfe 9:30 na dare yau, in Allah ya yarda, wato agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 8:30 kenan, agogon mutanen Ghana. Lokacin da muke fata dawo muku da sababbin labarai, sababbin rahotanni da sababbin sauran shirye-shiryenmu. Mun yi rashi a Sokoto, don haka ina son yi ta'aziyya ga jama'ar jihar ta Sokoto, musamman ga iyalin shi marigayin wato Alhaji Bala Sokoto, iyan Sokoton, wanda Allah ya mashi cikawa jiya. Allah ya ji kanshi, Allah ya rahamshe shi, Allah ya bada hakurin jurewa wannan rashi. Mun kuma da muka rage, Allah ya sa mu cika da imani. Sannan ina so in tunatar da ku cewa muna da za mu tsamaye kirayenku da ƙarfe 9:30 na dare kan ra'ayinku na yadda za a shawo kan saye da sayar da ƙwari masu samaye a kasuwanninmu na ƙasashenmu na Afirka. Yanzu a madadin Mahmud da Dan da injiniyoyinmu, ni ne Ali Mustapha Sakuta a nan birnin Washington DC. Sai mun dawo muku da ƙarfe 9:30 na dare. Yanzu ga tawagar yau da gobe nan za ta shigo.